Rashin albashi mai kyau da rashin cikakkiyar kulawa da walwala da kare haƙoƙin 'yan jarida a Najeriya na daga cikin ƙalubalen da ma'aikatan aikin jarida da yaɗa labarai ke fuskanta a ƙasar. Kodayake masu ruwa da tsaki a ɓangaren sun daɗe suna gwagwarmayar wayar da kan hukumomin ƙasar game da mahimmancin samar da tsarin da ya dace ga 'yan jarida, a iya cewa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kwamarar Muhammad Garba da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida NUJ ta Najeriya kuma kwamishinan yaɗa labaru na Kano a yanzu ya yi tsokaci game da wannan batu.
Dole ne mu tsaya mu yi tunani. Na ɗaya, ƙungiyoyinmu su tabbatar da cewa an ƙara albashi 'yan jarida da muke da shi a Najeriya baki ɗaya. Kuma wannan ya riga ya zama ƙalubale, ba wai ina tunzura 'yan ƙungiya ba ne, amma dai ni na riga na san cewa lokacin da nake shugabanci mun yaƙi irin wannan ƙalubale da ake fuskanta a kafafen yaɗa labarai. Akwai kafafen yaɗa labarai da na sani masu zaman kansu wanda albashinsu bai kai ma 20,000 ba da ake ba ɗan jarida a Najeriya. Duk ɗan jaridan da ya rasa rayukansa ya zama abin tausayi. Za a ga cewa 'ya'yansa da iyalinsa sun shiga wani hali mawuyaci.
Sai dai kwamishinan labarun na Kano ya ce gwamnatin jihar na yunkurin samar da tsarin albashi na musamman ga 'yan jarida a jihar ta Kano.
Muna nan mun fara tsari na musamman inda za mu tabbatar da cewa an bambanta albashin wa'anda suke aikin jarida a kafafen yaɗa labarai da sauran ma'aikata. Muna nan muna tattaunawa da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya da ƙungiyar editoci ɓangaren jihar Kano.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fannin aikin jarida da yaɗa labarai ke sharhi akan ƙalubale da kuma damammakin da annobar COVID-19 ta haifar ga kafofin yaɗa labarai a Najeriya da ma sauran sassan duniya.
Yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa, mafi yawancin kamfanoni sun rufe, saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya. To wannan ya kawo matuƙar barazana ga su kansu gidajen yaɗa labarai, wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaida waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi. Wannan shi kuma yana da tashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsabtar shi kai shi labaran. To dole ne kafafen yaɗa labarai su take su dubo waɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga, idan aka la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe, musamman kaga ɓangaren lafiya, ɓangaren ilimi da ɓangaren wannan kafafen sadarwa na zamani, akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da su.
Malam Adamu Ladan kenan, General Manager Radio Vision FM a Kano, a maƙalar da ya gabatar a yayin taron lakcar tunawa da marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada, mataimakin shugaban ƙungiyar editoci ta Najeriya kuma guda cikin ƙwararrun 'yan jarida a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.